Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 24 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, Prime Minister kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa kasarsa na gulla kawance da kasashen da ke shi a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya ritaya bisa zargin karbar dubban dala Amurka a boye daga hannun wani tsohon jami'in leken asirin kasar Albania.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, ku ji cewa yayin da ya rage mako guda a dakatar da karɓar tsaffin wasu takardun kuɗi a Najeriya da aka sauya fasalin su, wasu 'yan Najeriya na cewa
to wannan wa'adi gaskiya al'amarin ya daure wa mutane kai, musamman ma mu 'yan kasuwa. Ka daina karɓan tsofaffin kuɗin ne, to da me za ka yi kasuwanci? Saboda sababbin kuɗin ba su wadata ba. Saboda haka al'amarin ya daure wa mutane kai. Ina ganin abin nan fa za a yi haihuwar guzuma ɗakun ci uwa.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan yadda wasu bata gari ke kona ofisoshin hukumar zaɓe a wasu jihohin Najeriya, da masana ke ganin hakan zai iya shafar babban zaben ƙasar.
Ya kamata a ce cewa an yi ɗau mataki a kan wa'annan mutanen, kuma ɗaya daga cikin matakin shi ne tun ma lokacin da mutanen nan suke magana cewa ba a isa ba, a nuna musu an isa. Ba a ranar da za a zo a yi zaɓe ba ne ake da wani ƙarfin da za a nuna mutumin da ya bijire wa ƙasa, wato an isa.
Kama kowace ranar Talata yau ma, muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Prime Minister kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa kasarsa na kulla kawance da kasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine. Koda kuwa Jamus bata bada izinin yin hakan ba a hukumace. Mateusz Morawiecki ya fadawa manema labarai cewa Poland za ta nemi izinin Jamus, amma neman amincewar Berlin na daga baya. Morawiecki ya ce, muna ƙara yin matsin lamba akan gwamnatin Berlin don samar da tankokin yakin Leopard 2. Wani mai magana da yawun gwamnatin Poland, Piotr Muller, daga baya ya fadawa gidan talabijin ɗin ƙasar cewa neman izinin Jamus wata babba alama ce, kuma za su aiwatar da hakan a cikin kwanaki masu zuwa. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya yi ritaya bisa zargin karɓar dubban dala Amurka a ɓoye daga hannun wani tsohon jami'in leken asirin ƙasar Albania da kuma karya takunkumin Amurka ta hanyar yin aiki a ɓoye da mai alaƙa da wani mai faɗa a jiya ƙasar Rasha da ya taɓa yin bincike a kansa. Zarge-zargen da ake yi wa tsohon jami'in Charles F. McGonigal, wanda shine babban jami'i a wani fannin leken asiri a ofishin FBI da ke birnin New York daga shekarar 2016 zuwa 2018, wanda aka kama shi a ranar Asabar, na kunshi a cikin wasu tuhume-tuhume guda biyu daban-daban a birnin New York da kuma Washington a jiya Litinin. A cikin tuhume-tuhuman guda biyar na birnin New York, masu gabatar da ƙara sun zargi McGonigal, ɗan shekara 54, da Sergei Shostakov, wani tsohon jami'in diflomasiyyar Rasha kuma abokin hulɗar Oleg Deripaska, ɗaya daga cikin masu faɗa a jiya ƙasar, da yin bincike akan wani abokin hamayyarsa shi ma mai faɗa a jiya a Rashar, don Deripaska ya ba shi kuɗi a ɓoye. A wani lamarin daban kuma, cikin tuhume-tuhume tara da ake yi wa McGonigal a Washington, ana zarginsa da karɓar aƙalla dala 225,000 daga hannun wani tsohon jami'in leken asirin ƙasar Albania don a tallata masa harkokin kasuwancinsa ba tare da ya bayyana dangantakarsa da ofishin ba.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ya rage mako guda a dakatar da karɓar tsaffin wasu takardun kuɗi a Najeriya da aka sauya fasalin su, har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana fargabar su a wannan wa'adi da ya rage na mako ɗaya. inda suke cewa babu wannan sabbin kudade da ke kewayawa. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aika mana.
Ni sauran gwamnonin jihohi suka dinga bayyana fargabansu game da irin matsalolin da suke fargaba na irin asaran da mutanen su za su shiga sakamakon yin wannan musayen kudade da aka ce wadin da aka ɗebo ma jama'a yayi kaɗan, duk da cewa a nunan shugaba Muhammadu Buhari a wani faifan bidiyo yana cewa an ɗebo ma mutane wa'adin kusan watanni uku kenan, yayin da wasu ke cewa adadin da aka ɗebo ma mutane saboda musayen wannan kudade bai kai haka ba, don a cewar su a watan Disamba ne suka fara ganin wannan kudade, yanzu kuma ana watan Janairu wanda na 31 ga watan Janairu za a dakatar da karɓan wannan tsofaffin kuɗaɗe. Alhaji Mamman Muhammad, wani mai baya gwamnan jihar Yobe, shawara ne Alhaji Maimuna Buni da kuma ke roƙon gwamnatin tarayyan da ta sake duba wannan lamari, ganin cewa suna da ƙananan hukumomi 17 amma ƙananan hukumomi 4 ne kawai ke da bankuna a cikinta.
Wato ganin cewa sati ɗaya da rage gaskiya ya yi ƙaranci musamman ga jama'a da suke ƙananan hukumomin da ba su da bankuna, shi ya sa shi mai girma gwamna ya yi roƙo na musamman da kira cewa su babban bankin Najeriya CBN da sauran bankunan ma su fidda wani tsarin da za su iya taimakawa mutanen nan, ko da za su baza ma'aikatansu zuwa ƙananan hukumomin nan a samu a canjawa jama'a kuɗaɗensu, domin halin gaskiya su wa'innan mutanen ƙananan hukumomin nan sun samu kansu a halin da ba su suka yi ba. Ma'ana shi ne bankunan nan babu su a ƙananan hukumomin nan da yawansu sun rufe rassa a lokacin da ake cikin tashin hankali. Allah Ubangiji kuma yanzu ya kawo sauki.
Shi ma gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umaru Zulum, wanda ya nuna fargabansa lokacin da wasu jami'an babban bankin Najeriya suka ziyarce sa, kama abin da ke cewa ya ce karamar hukumar Kalbage karamar hukuma ce da ke cikin jiharsa, kuma mutanen karamar hukumar suna zuwa Kamaru ne don neman abin da za su saya, wanda tuni aka daina karɓar waɗannan tsofaffin kuɗaɗe a ƙasar Kamaru. Yanzu haka waɗannan mutane sun shiga halin ƙaƙani gayi na ganin cewa ba su da banki kuma babu wannan sabon kuɗi da ke zagawa a cikin garin.
Alhaji Usman Abubakar. To wannan wa'adi gaskiya al'amarin ya ɗaure wa mutane kai musamman ma mu 'yan kasuwa. Ka daina karɓan tsofaffin kuɗin ne, to da me za ka yi kasuwanci? Saboda sababbin kuɗin ba su wadata ba. Saboda haka al'amarin ya ɗaure wa mutane kai. Ina ganin abin nan fa za a yi haihuwar guzuma ɗakunci ɗakunci.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Babaya Liman. In akan canjin batun maganan kuɗi da ake kokari nan da sati guda a daina karɓa. Abin da dan fara da shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato wannan duk kokari ne fa na a tsoma al'umma a cikin tashin hankali. Na ga wasu sun fara cewa masu idan aka ki karban kudin su wallahi tallahi da su koma ta'addanci.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan mako guda da ya rigewa 'yan Najeriya da rufe karban tsofaffin kudaden a Najeriya. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 12 na dare da minti 8. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na M62 Abdullahi Sa'idu a jiya Litinin, jim kaɗan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin waɗannan kungiyoyin da gwamnatin ƙasar dangane da lugudan wutar da sojojin Nijar suka yi a mahaƙar Tamu a lokacin da suka hango wasu 'yan ta'adda na ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sato bayan kisan 'yan sanda biyu a watan Oktoban da ya gabata. Ana zargin Abdullahi Sa'idu da tayar da gobara da gangan a mahaƙar ta Tamu, sai dai a hirarsa da mataimakiyarsa Hajiya Farmata Taya ta bayyana wa wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarwa cewa za su ci gaba da gwagwarmayar kare haƙoƙin al'umma.
Koordinator ɗin MPSD an tsaida shi a yau bayan zaman shari'a da muka yi wanda ke hada gwamnatin Nijar da kungiyar MPSD dangane da aikace-aikacen nan da aka yi a Tamu. Sun ce ya ce za a tara mutane a yi tarzoma a tasa hankali. Wannan shari'a ana yin ta yau dai, gwamnatin Nijar ta ce ta jaye wannan gara, amma ta zo da wata sabuwa saboda tana tuhuma koordinator ɗin MPSD cewa da ya gama baki da waɗansu su suka cinna ma runhunan masona zinariya wuta a can Tamu.
Yanzu ina aka nufa da shi kenan?
An kai shi gidan maza Kwalo.
To ku yanzu makarraban kungiyar M Sosandoi a halin yanzu me kuke cewa game da wannan mataki?
Mataki ne na farko na gaya ma al'ummar duniya cewa da zancen nan da muke na demokrasiyyar Nijar tana durkushe. A gaskiya ne tunda yau baka da izinin ka hodi gaskiya baka da izinin ka hodi ra'ayinka sai dai ra'ayin wani sai dai abin da wani yake so kuma in aka tsaida Abdullahi Saidu bayan sa akwai Abdullahi Saidu dubu saboda M Sosandoi bayu ne na sa kai ba bayu ne na saye ba mutane ne wanda suka dauki alƙawarin cewa da za su yaki da cin hanci da rashawa da babake da mulkin danniya da ake na ana yi ma al'ummar Niger uwa uba matsalar tsaro da ta shi mu ɗan Niger abinci a ƙwaya tunda yau babu wanda bai san da cewa a Difa da Tileberi magidanta da yawa an sun wuna a gidansu da yamma daji suke ya kwana akwai matsaloli da yawa ga tsadar rayuwa ga sun zo sun ƙara kuɗin farashin gazuwal ba a ci ba a sha ba M Sosandoi wannan ba zai karya mata gwiwa ba kuma M Sosandoi wannan abun ba zai sa ta tsaya da ayyukanta ba
to madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma sai Najeriya. Masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan yadda wasu bata gari ke kona ofisoshin hukumar zaɓe mai zaman kan jihohi da ke kudu maso gabashin ƙasar. A hirarrar shida mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan lamari zai iya hana mutane zuwa kada ƙuri'a. Ba wai a kudanci ba har ma da arewacin ƙasar.
Tabbas wato ƙalubalen zaɓe muhimmi a Najeriya yanzu da zai to shi ne rigingimin da suke ɓangarori da yawa na Najeriya wanda watakila za su iya hanawa mutane ko su ji tsoro ko kuma su ma kasa yin wato jefa ƙuri'a a lokacin zaɓe. Kuma ba a nan kudanci ba kawai. Inda ake kokkona ofisoshin ƙasa na hukumar zaɓe a arewaci inda suwaye suke da ƙarfi suke tabbatar da abin da zai faru wanda ya tabbatar da yanda za a yi noma ai kaga zai iya tabbatar da yanda za a yi zaɓe noma da ake yin sa wata 6 zuwa 8 ana yi mutum ya isa ya tsayar da wannan to maganar zaɓe ta kwana ɗaya zai iya wato tashin hankalin da zai iya maida zaɓe ya kasa tasiri to amma duk wannan abubuwan wato rashin tsinkaya ne na gwamnatin da take kai wanda tun shekaru da suka wuce ya kamata a ce cewa an yi dau mataki akan wa'annan mutanen kuma ɗaya daga cikin matakin shine tun ma lokacin da mutanen nan suke magana cewa ba a isa ba a nuna musu an isa ba a ranar da za a zo a yi zaɓe bane ake da wani karfin da za a nuna mutumin da ya bijire wa ƙasa wato an isa lokacin da ya magana komai kankanta ta tabbanza dan mutum 10, 6, 4, 5 suka yi magana ta banza akan ƙasa to shine zai sa mutum na 7 sai ya dau mataki kuma shi kuma na daukan makami ko wuka ko waye ce zai wani ta'adi akan ƙasa to randa na farko da ya magana banza akai maganin sa ba za a kai yanayin da wani ma zai dau irin wannan matakan har ya kalli wato hukumomin ƙasa ya kunna musu wuta ya ce shi yana takama da wani abu na magana akan ƙasa ba wannan to kyalewa ne da aka rinka yi shugabanni kuma suna kyalewa ne don kowa su rubi akan abin da yake lokacin shi ba yana tunanin wato me Najeriya makomar da za ta samu Najeriya ba haka aka soma tun shekaru da suka wuce wurin 35 ko haka da suka wuce in kana mulki kai dai a lallaba a gama abin da ka tsira da shi ka tsira da shi da kai da iyalanka hukumar Najeriya kuma ko
amma dakta kana ganin matakan da ita hukumar zaben take dauka zaben ma zai yi
to ita hukumar zabe tare da shugaban kasa a tunanin su kawai idan kudi ya isa wato zabe yayi ki sai shugaban kasa yana cewa shi yana son ya tabbatar an yi zabe kuma za a yi zabe mai inganci dalilin sa duk kudaden da ake bawa hukumar zabe an bata su kuma wanda suke kan hukumar zaɓe kullum fito da sababbin dabaru suke yi wanda in aka kalle su a faifai aka sa za ka za a ce eh in aka tabbatar da abu kaza ko wato a na'ura kaza zaɓe zai iya yin kyau to amma ba wanda yake tunanin nawa suke nema akan wannan na'urar nawa suke nema akan wannan dabarun nawa suke nema akan harkar tsaro da sauransu wanda shi kuma zaɓe idan har kana bin wa'annan na'urar kana bin maganar tsaro wanda halayen mutane ne ko kuma kyale wanda aka yi mutane ne yake jawo ake buƙatar wa'annan na'urorin ko kuma ake buƙatar wannan tsaron to sai ga kullun ƙara tsada yake yi
mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da ne da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kai MPP ne? Ko kai CPC ne? Ko kai ACN ne? Baka isa ka ce wai kai ne, kuma a ja tambayi Buhari ni ne ne jagoran mutanen CPC da ya ce wai ka taka mu ce bai isa ba, baraka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba.
Zunuban da APC da PDP suke da shi a Najeriya, wannan zunuban mu ya fi ƙarfin mutum sai Allah.
To kai da kun yi zunubi?
A'a, wanda suka yi maganan kwankwaso a jihar Kano.
Yawa eh.
Kowa ya san duk wani alherin da ya faru a jihar Kano kwankwaso.
Kana jin tulu Bola Tinubu zai kada duk ƴan takarar shugaban?
Insha Allah, kamar ya kada su ne. Kuma abinda zan faɗa maka shimfiɗan da zan yi akan wannan magana. Ranar wanka ba abu ya ci be. Najeriya ta fi ƙarfin a mai da ita. Abun kalo-kalo.
Sannan maganin da ake yi ma shi Tinubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan. Duk tambelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taɓa fitowa ya magana ba. Ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi ko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara, amma bai taɓa yin shi ba. Ba abin da ya taɓa yi, kawai sai yanzu ga tsumbul a shekara 86 ya fito ya ce zai takara shugaban ƙasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a kashi na biyu na muhawara mai zafi da muka hada tsakanin ƴan takarar jam'iyyu guda biyar a Abuja kan abubuwan da suka alakanci wannan zabe na bana da ake yi a Najeriya. Ƴan takarar dai da zamu ci gaba da kawo muku tattaunawar tasu ko muhawara tasu sun hada da Muhammad Umar Bago, dan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Niger, da Haliru Jika, dan takarar NNPP a jihar Bauchi, da Umar Ardo, dan takarar SDP a jihar Adamawa, da Jamilu Jino, dan takarar PRP a Katsina, da kuma Sadiq Wali, wanda a lokacin da aka dauki wannan shiri din shine dan takarar gwamnan PDP a Kano, amma mun san cewa an canja shi da Muhammadu Abacha. To a cikin shirin yau za mu ji abubuwa da yawa da suka hada da shin da APC da PDP su ne suka bata Najeriya, suka kawo mata cin hanci da rashawa da tashi-tashi hankula da sauransu, kuma shin ina aƙidar siyasar Ubangida ana yin ta har yanzu? Za mu ji kuma yadda 'yan takarar nan biyar na APC da NNPP da SDP da PRP da PDP suke kallon juna da kuma 'yan takarkarinsu na shugaban ƙasa. Bari mu fara da tambayar da muka yi wa shi Sadiq Wali, wanda kamar yadda muka ce a da shi ne ɗan takarar gwamna a Kano kafin a canja shi, na cewa da shi ne gwamna me zai canja a Kano.
A nan Sadiq shi ne yake wakilta ko yake son yayi gwamna a jihar da tafi kowace yawan mutane. Tattalin arziki ta biyu ma a Najeriya baki ɗaya, an ce tana bayan Lagos ne kawai, amma dai ta fi kowa yawan mutane dai a arewacin Najeriya. Alan Sadiq, me za ka canja a Kano, Allah ya sa ka zama gwamna?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mala Aliyu, kowa ya san yadda ka faɗa Kano ta fi kusan kowace jiha a ƙasar nan tamu yawa. So duk abin da 'yan uwana yanzu suka faɗa a kan wannan panel ɗin naka, mun Kano gabaki ɗaya ta kunsa gabaki ɗaya. Mu yanzu matsalarmu ta farko shi ne ilimi.
Shi ne me?
Ilimi.
Ilimi.
Da yawan jama'an da suke shigo a Kano, da 'yan Kanon da wanda ba 'yan Kanon ba, dole ne sai mun duba harkar ilimi yadda za a samu a sake saisaita ta a gyara zaman harkar ilimi, yadda ɗan Kano zai samu ilimi ingantacce. Don yanzu da yawa za ka ga ana zuwa ana samun ilimin a baki, amma a zahirance ba ilimin ake samu ba, don ko aiki sai gagar mutum ya ilimi ya gama. Na biyu, muna da matsala ta fensho. Yan fensho sun yawa da ba biyan su
fensho. Wanda suka yi ritaya daga
yan? Wanda suka yi ritaya, yan fensho. So wannan shi ma dole za mu tsaya mu duba mu tabbatar da cewa an kokari an biya su haƙƙinsu a cikin lokaci ƙalilan. Duk da abin da ya da wahala yadda kuɗin shiga ya ragu daga tarayya, amma za a duba mu kuma mu ga wannan irin dabarun za mu iya da mu samu musu sauki.
Ka ji abin da Dr. Umar yake faɗa, yake cewa da PDP da APC suka ɓata ƙasar nan?
Na'am.
Me za ka ji abin da ya faɗa?
To alhamdulillah, ai ka Malam Aliyu kai daga Amerika kake, kuma ka san yadda
daga Sokoto nake ba daga
Amerika. To daga Amerika dai ka taho muke wannan tattaunawa.
Eh yau wato.
To ko a ƙasar Amerika?
Na'am.
Ya ake ana yin mulki? ba wayanda suke wajen bane suke jawo na kasar da su su koya musu in yaso in zasu kauda zasu sauka da kan kujerunsu suke ba su mulki to doctor with all due respect to turanci ai ku ne ya kamata da sai lokacin da kuke wajen sai ku hori wayanda zasu zo su karbe ku tunda lokacin da ku karba ai an samu ci gaba ba ci baya aka samu har ga Allah zuwa wannan mazancan wayoyin nan zancan ma yadda muke yanzu ana yin streaming live din in ba dan gwamnatin PDP ba abun ba zai yi ba mu muka kawo wannan kusan duk wani abin ci gaba da zaka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba ai wani abu sabo ko jirgin kasan nan da ake magana waye PDP ce
ba Dr. Umar abun maganan nan sannan ka ba Dr. Senator Haliru don su aka taba da ANPP da PDP bai yadda ba ya ce ku kai sau uku kana takara a PDP ya za ka zo kana zargin PDP da ba ta kasa kuma
na PDP
da yawa
tun da na so ma ban taba barin PDP ba sai kwanan nan amma kuma so goma sha daya don ba ta da adalci ba ta yin komai kan
gaskiya
so goma sha daya na kai kai PDP kotu ina ga yawa PDP wannan tafiyan da kuka daukan nan zai kawo a kasar nan halaka saboda kuna abu ne na son rai na rashin bin doka don haka kada ku yi in sun kunnen uwa Shegu sai kai su kotu so goma sha daya so biyar a high court so uku a court of appeal so uku a supreme court nan zaman lafiya
ina so kai kace su suka bata kasan nan kai ya su biyun suka bata kasan abin nan ke so ga
mun a yanzu ai duk wanda yake rige da gwamnati shi yake rige da harkan al'umma
ko amma kana cikin gwamnatin PDP da aka yi
ina ciki ai a kulli yamin kuma ina ga ya musu in su yi barna in sun ki in kai su kotu ina ce ma na kai ka kotu so goma sha daya ai ka san ba yarda da abin da kake yi ba
Rana ba Dr. Senator Haliru abun magana Senator Haliru kaji Alhaji Sadiq ya ce sam konkusu baya da za a yi ma ya ci zabi a kan
to na ji daɗin wannan magana ai ka san shi siyasa kamar yadda na fara faɗa da zuna ce zunuban da APC da PDP suke da shi a Najeriya
kai ka taɓa PDP
ban taɓa yi ba
na ji ka yi APC amma
APC ne
yawa
duk wanda ya shiga ai duk wanda ya wannan zunubin ya fi ƙarfin mutum sai Allah
to kai da kun yi zunubi
a wanda suka yi yawa ai farkawa dai a ciki Allah ya cece ni
haka
kuma maganan konkoso a jihar Kano
kai tsarki kenan
maganan konkoso a jihar Kano
yawa
duk wani kamar na yi a shimfiɗa na nace yanzu siyasan mutum ake ba siyasan jam'iyya ba kowa ya san duk wani alherin da ya faru jihar Kano konkoso ne a lokacin
konkoso akan lokacin kasan wanda konkoso ya tsare takala da su Alhaji Sadiq
a lokacin konkoso ne kai Alhaji Aliyu jihar Kano ta fara ganin gadan sama mai kyau da na ƙasa duk gani ci gaba da ta samu konkoso ne yayi ba PDP
sai kana jin afa gida zai ci Kano
ai ba ai da gani ba tambaya da ganin buri ka san zai ci mutum da ganin kura ka san zai ci mutum
to yana ba da amma ba Alhaji Muhammad Umar bango ko kuke da gwamnatin tarayya ko kuke da gwamnatin Niger
haka ne
kaji abin da suke faɗa su Dr. Umar da Saudu MPDP
cewa eh to ai gaskiya kowannen su na da dama ya irin tashi magana kuma jami'ar APC a jami'ace ba ta yi makowa laifi ba a ƴan jami'ar APC
me bambanci
wayansu
ai ƴan jami'a su ne jami'a ko ba su ba
ai a'a ƴan jami'a
wannan ba za
su ne jami'a bari in gama shimfiɗa na yanzu Aliyu Mustafa
na'am
idan jiran Muhammadu Buhari yayi laifi
na'am
a ɗan jami'ar APC bai kamata a shugaban kasar Najeriya idan dai za ba Buhari laifi dan yana ɗan jami'ar APC to duk ɗan Najeriya ma za ba shi laifi tunda shi ma na cikin Najeriya saboda ka in ka ce wai ƴan cikin garin ko cikin ƙasar nan ko ƴan cikin jam'iyya dole laifin jam'iyya ya shafe su gabaki ɗaya to mu ma ƴan Najeriya duka laifin Buhari ya shafe mu har da kai to idan haka ne sai a yi ta dalla-dalla jam'iyyar APC da manufofinta ba ta yi ma mutanen Najeriya laifi ba amma waɗanda suka jagorce mu a wayansu wurare sun yi laifi shi yasa kuma muka yi ikirari muka dawo yanzu da idan Allah wannan manufofin mu din masu kyau za mu tsaya mu tabbatar cewa an samu an taimaka ma talaka. Saboda ni ban taba PDP ba, ban taba wata jam'iyya ba, shi yasa ko Dr. Ardo yake cewa suka kafa APC, bara in ce yayi ƙarya ba dan dattijo ne, amma da yaje ƙara duba ayan shi dan a kundin tafiyan shi lokacin da muke tafiya bai taba yin jam'iyyar da ta zama APC ba. To shi iwa ka ANPP ne ko ka CPC ne ko kai ACN ne, baka isa ka ce wai kai ne. Kuma a ja tambaye Buhari, ni ne ne jagoran mutanen CPC da ya ce bai karata ka, mu ce bai isa ba, baraka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba. Amma a lokacin yana da lafiyar shi, Allah ya zo jarumce shi da rashin lafiya.
Kana jin APC za ta ci zaɓin baɗi?
In Allah ya yarda.
Akan ne, a wani hujja ne babban hujja.
Manufofin jam'iyyar APC. A Najeriya ko a Niger?
A Najeriya, da Niger ma duka
ta. To, na farko a Niger. Ka dai san talaka ke zabe ko?
Insha Allah.
Kuma da ka fara magana kai makashi fada kace ni dai banda Ubangida sai Allah.
Haka aka ce ka ci.
Ba haka nace ba, haka take.
Haka din ne
ba. Eh, haka take. Saboda haka Allah shine Ubangida na, kuma talaka shine abin da nake ikirari da shi. To saboda haka na tabbatar da dan Allah nan da nayi imani da shi, talaka zai fito ya ba mu kuriya a jami'ar ce APC. Daya kenan. Na biyu a Najeriya. Idan shugaban kasar Najeriya ana tuhumansa da wayansu abubuwan da ya ba kyau ba, bara a yanke ma jam'iyyar nan wuya ba dan a ce ita ba ta yi ba. Saboda me abin da ta yi din da ba ta yi ba din, ai waɗanda suke cewa jam'iyyar APC ta yi suna ciki suka fita.
Bari in fara tattaunawa kan 'yan takararku na shugaban kasa baki da bari in fara kan ka tunna abin magana na wurinka.
Na
fara ɗan takararku na Tinubu, na APC Tinubu, ba Bola Tinubu.
Na
za mu zo mu taɓa sauran 'yan takarkaru na su PDP na Atiku da Labour, ko da yake babu Labour a wannan zaure din, amma za mu taɓa na SDP. SDP shi ne Kola Abiola ko shi ne na PRP, yawa, sannan Adewale Adebayo shi ne na SDP ba, Adebayo Adewale shi ne na, yawa. To mu fara kan naka na ɗan takara na Tinubu, Bola Tinubu. Kana jin Bola Tinubu zai kada duk 'yan takara?
Tuba da lam, to a gaishe ku, to bari mu jaburki a nan sai rana wato mu zo mu ci gaba, inda daga cikin batutuwa za mu duba batun yawan shekaru da tsufa da kuma batun rashin lafiya na wasu daga cikin 'yan takarar nan da suka zama abin batutuwa. Sannan kuma za mu ji ra'ayoyin 'yan takarar ɗan game da batun karɓa-karɓa. Yanzu ka madadin baƙin namu Muhammad Umar Bago, Aliru Jika, Umar Ardo, Jamilu Jino da kuma Sadiq Wali, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Prime Minister kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa kasarsa na kulla kawance da kasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Germans ta kera zuwa Ukraine, koda kuwa Germans bata ba da izinin yin hakan ba a hukumance. Mateusz Morawiecki ya faɗawa manema labarai cewa Poland za ta nemi izinin Germans, amma nema amincewar Berlin na daga baya. An kama wani babban jami'in hukumar FBI da ya yi ritaya bisa zargin karɓar dubban dalar Amurka a ɓoye daga hannun wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Albania da kuma karya takunkumin Amurka ta hanyar yin aiki a ɓoye da mai alaƙa da wani mai faɗa a ji a ƙasar Rasha da ya taɓa yin bincike a kansa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar fatan alheri ga iyalan marigayi ɗan Galadiman Maradin Alhaji Ibrahim bisa ɗaurin auren 'ya'yansu Hassana Muhammad Kabir da injiniya Mustapha Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da Muhammad Mahbub, wanda za a ɗora aurensu a ranar Juma'a 27 ga watan Junairu da misalin ƙarfe 2 na rana a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi a jihar Kaduna da ke Najeriya. Allah ya sanya alkhairi, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.